Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma na iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar dalul da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Laraba 15 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabban Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce makonni uku da suka wuce ga shugaba Trump cewa mai ba shawara kan harkokin tsaro bai gaya wa mataimakin shugaban Amurka gaskiya kan maganar da shi yayi da jakadan Rasha da ke Amurka. An kashe yayan shugaban Koriya ta Arewa ranar Litinin a wata tashar jirgin sama a Malaysia. Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO ya ce taron da ministocin tsaro na kasashe da ke kungiyar za su yi zafi mai da hankali ne kan kudade da kasashen suka ware domin aikin tsaro.
To, kanin labaran kenan. Majalisar Dinkin Duniya da Najeriya da Kamaru na gab da rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta kula da yan gudun hijira. To, ko hakan ne suke bukata?
Gaskiya dai ba abin da nake alfahari kaman mu gade mun koma kasan mu.
Za kuma aji cewa wasu sabbin ka'idojin zuwa aikin haji daga Najeriya sun fara samun karbuwa. Kuma kamar kowace ranar Laraba, Sahabu Imam Aliyu na tafa da shirin dimokuraɗiyya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce tun makonni uku da suka wuce aka shawarci shugaba Trump cewa mai bayi shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn bai ga mataimakin shugaban Amurka gaskiya ba kan maganar da ya yi da jakadan Rasha a Amurka. Kakakin Fadar White House Sean Spicer ya ce tun lokacin Mr. Trump da hadimansa na ƙuddaƙu suke ta nazari da auna batun kowace rana na 'yan makonni kamin a ranar Litinin Flynn din ya yi murabus. Gabanin shugaba Trump ya rani rantsuwar kama aiki ranar 20 ga watan jiya. Mataimakinsa Mike Pence ya fito a tashar talabijin ta CBS da ke nan Amurka a cikin shirinta na Face the Nation ya ce Flynn da jakadan Rasha a Amurka ba su yi magana kan takunkumi da Amurka ta kaba a Rasha saboda rawar da take taka a Ukraine ba. Hakanan mataimakin shugaban na Amurka Mike Pence ya kara da cewa jami'an biyu ba su yi magana kan sabon takunkumi da gwamnatin Obama ta kaba a Moscow cikin watan Disamba ba. Da yake amsa tambayar yan jarida jiya talata kan abin da ya sa ɗauki lokaci tsakanin 26 ga watan jiya wato zuwa ranar Litinin kamin Flynn ya yi murabus, Spicer ya ce daga ƙarshe dai shugaba Trump ya yanke shawara cewa ba shi da sauran wata yadda kan mai bayi shawara game da harkokin tsaro. Majalisar Dokokin Amurka, wakilai daga dukkan jam'iyyun biyu, sun ce sun amince da murabus da Michael Flynn ya yi a zaman mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro. Daga nan suka shawarci shugaba Trump ya kawo daidaito a sabuwar gwamnatin sa ta fuskar tsaro da ma sauran wasu sassan.
An kashe wani shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai suna Kim Jong-nam ranar Litini a wata tashar jirgin sama a Malaysia, kamar yadda wani jami'in 'yan sanda na ƙasar ya yi bayani. Jami'in 'yan sanda na ƙasar Fadzil Ahmad ya ce Kim Jong-nam ya kamu da rashin lafiya a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa da ke Kuala Lumpur, bayan da ya ce ya ji kamar wani ya kama, wato ya kama ko ya rufe masa fuska ta bayansa, wacce ake zargi da yin hakan mace ce wacce take ɗauke da wani mayani da aka jika da guba. Da farko an kai shi ɗakin shan magani ko kilin da ke tashiyar jirgin saman, amma suka yanke shawarar su kai shi babban asibiti, amma sai rai ya halinsa a hanya. Rahoton da aka samu tun farko sun ce wata mata 'yar leƙen asiri daga Koriya ta Arewa, wato wasu mata su biyu, suka suki Kim Jong-nam da allurai da aka ɗura wa guba, suka tsere cikin wata motar tasi. Baturin 'yan sandan Malaysia ya ce zuwa yanzu ba su kama komai ba, wato kowa ba, kan wannan lamarin. Kim Jong-nam ya bata da ƙaninsa shugaban Koriya ta Arewa tun lokacin kusan yake zaman gudun hijira galibi a wani yankin Macau da ke ƙarƙashin ikon China.
Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Talata cewa taron da ministocin tsaro da suke cikin kungiyar za su yi zai mai da hankali ne kan buƙatar ƙasashe da suke cikin kungiyar su ƙara kuɗaɗe da suke kashewa kan harkokin tsaro. Ya gaya manema labarai a Brussels gabanin taron kungiyar cewa ƙasashen sun ƙara kuɗaɗe da suke kashewa kan tsaro da dala biliyan 10 a bara, amma ƙasashe biyar ne kadai cikin 28 da ke kungiyar da suka ware kashi 2 cikin 100 na tattalin arzikinsu domin harkar tsaro. Shugaban Amurka Donald Trump a lokacin yakin neman zaɓe ya soki ƙasashe da suke cikin kungiyar ta NATO cewa ƙasashe kalilan ne suke yi wa kungiyar hidima ko kuma suke ba ta kuɗi, har ma ya ce Amurka ba za ta kare ƙasashen da suka kasa biyan haƙƙoƙinsu ba. Amma Stoltenberg ya lura cewa tun bayan da Mr. Trump ya kama aiki, shugaban na Amurka yana bayyana goyon bayansa ga kungiyar a zahiri da kuma baɗini kamar a tattaunawa da suka yi har sau biyu ta wayar tarho.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani babban hafsan sojin Sudan ta kudu, Janar Thomas Cirillo, ya yi murabus yana zargin shugaba Salva Kiir da maida rundunar mayakan ƙasar a zaman ta ƙabilanci mai yin biyayya ga ƙabilarsa ta Dinka. Janar Thomas ya ce rundunar sojin ƙasar da ake kira Sudan People's Liberation Army ko SPLA a taƙaice yanzu tana aiki ne ƙarƙashin majalisar dattijan ƙabilar Dinka maimakon ta kare muradun ƙasar. Amma kakakin fadar shugaban ƙasar Sudan ta kudin Anthony Wake, wanda ya yi magana cikin shirin talabijin na MA da ake kira South Sudan in Focus ranar Litini, ya ƙaryata wannan zargi da Janar Thomas ya yi. A halin da ake ciki kuma, jami'ai a Somalia da kuma yankin Somaliland da ya ɓalle suna zargin jami'an ƙasar sun karɓi cin hanci domin su amince a ƙulle yarjejeniya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa domin ta kafa sansanin soji a birnin Barbera mai tashar jirgin ruwa, kamar yadda babban odita na ƙasar ya ce. Odita Janar Nur Jamil Fara yana daga cikin masu nazarin waɗanda suke tambayar cancantar ƙulle wannan yarjejeniya da kwallon da daular ta Larabawa da ranar Lahadi majalisar dokokin yankin Somaliland da gagarumin rinjaye ta amince da kudirin kulle wannan yarjejeniyar.
Tsohon shugaban Amurka Barack Obama da uwar gidansa Michelle jiya Talata sun yi musayar gashe-gashen Valentine ko ranar kauna ko soyayya. Wani wakilin tashar talabijin ta C-SPAN ya aike da saƙo ta Twitter hoton mataimakin shugaban Amurka Mike Pence a wani kanti yana sayen fure ga uwar gidansa Karen. A Pakistan ranar Litinin wata kotun ƙasar ta haramta yin bikin Valentine bayan da wani ɗan ƙasar ya shigar da ƙara cewa bikin na ranar 14 ga watan Fabrairu yana yaɗawa ko ƙarfafa rashin tarbiyya ko ɗa'a da tsiraici da ma batsa. An hana nuna ƙauna tsakanin mace da namiji a bainar jama'a a Pakistan saboda ana kallon hakan a zaman abin da ya saba wa addinin Islama. Hakanan ƙasashen Indonesia da Saudi Arabia su ma sun haramta bukukuwa da suke karrama soyayya ko wani iri. Ko a ƙasashe da mutane suke da ƴancin yin waɗannan bukukuwa, akwai masu sukar ranar Valentine, musamman waɗanda ba su da aure ko shirin aure suna kallon ranar a zaman wacce take ƙara assasa kadaicinsu.
To, labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, ganin irin halin kuncin da 'yan gudun hijirar Boko Haram ke ciki, Majalisar Ɗinkin Duniya da Najeriya da ƙasar Kamaru za su rattaba hannu kwanan nan kan wani tsarin kula da 'yan gudun hijirar, kamar yadda ministan cikin gidan Najeriya Laftana Janar Abdulrahman Dambazau Murabus ya bayyana a Abuja kan wannan tsarin kula da 'yan gudun hijira tsakanin Najeriya da Kamaru, wanda tuni ma aka fara ɗan gwada shi. Wakilinmu na Kamaru Awal Garba ya aika mana da wannan rahoton.
A ƙasar Kamaru dai, 'yan gudun hijiran ƙasar Najeriya su kimanin 50,000 ne, waɗanda yanzu haka suke jirgi a garin Minewawo a jihar Arewa mai nisa na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, waɗanda ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar Haɗin Kan Turai da kuma ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru suke kula da su, musamman ma wajen ba su kayayyakin abinci, ruwan sha mai tsafta, lafiya, har ma da baiwa yara kanana ilimin zamani. Na tambayi Alhaji Madu, ma'aikaci ne a hukumar ministan cikin gidan kasar Kamaru, ko ya yake ganin wannan yarjejeniya da kasashen biyu za su yi a tsakanin su na yan gudun hijira waɗanda yakin Boko Haram ya raba su da mahallan su?
Yan gudun hijiran Najeriya dake kasar Kamaru, musamman dai a Miyawa da su minawa suke yanan tare, sun jima suna nan wannan shashin, kuma kasar Najeriya kasar Kamaru mun zauna mun tattauna, mun gani cewa lokaci ya zo da ya kamata mu mayar da wayannan mutane. Amma kasar Najeriya ta amince, amma muna jira har ina ta tabbatar da wato wannan komawa wannan yan gudun hijirar. Kakamanta cewa kasar Kamaru ta fara wato mayar da yan kasar Najeriya kasar kasan nan da masu nan da dama gunan suka guji ta'addanci na Boko Haram arewa kasar Najeriya. Yanzu haka nan muna jira ne mu mayar da wayannan mutane, amma shi kasar Najeriya ta tabbatar mana mu shawara kan muna arga an yi shawara babu wani wato matsala tsakaninmu da su. Yanzu muna jira ne kawai su amince su tura motoci kuma mai
ko kuma meye bukatar ku?
Bukatar mu bude ne kasar Kamaru da Najeriya, kasan kasa ne wacce suke da dangantaka ba yau ba, mun jima muna aini wato aiki tare, muna da mutanenmu da dama a kasar Najeriya ya kamata su damura da su.
Abdullahi Nasir dan gudun hijira ne wanda ya kwashe sama da shekaru biyu a kasar Jamhuriyar Kamaru.
To gaskiya dai ba abin da nake alfahari kamar mu gade mun koma kasanmu, domin anan gaskiya muna nan dai muna zaman haka ne kawai, wanda dai gwamnati ta yi kokari a yi duk abin da za a yi domin mun gaji, gaskiya mun sha'afa muna son mu koma kasanmu.
Yanzu kana ganin wato Kamaru bata yi maka bale, ka fita koma mahaifinka?
Kun san dai aka ce mutum a gidansa ya fi zaman kansa da kyau, shi sa gwanda dai kamar da na faɗa gwamnati ta yi kokari, mu dai muna zama dai a Kamaru amma zaman kasanmu dai ta fi mana.
Bugu da ƙari kuma Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci gwamnatin kasar Kamaru ta mayarwa 'yan awarin ɓangaren Ingilishi yana gizo-gizo da ruwan sha da wutar lantarki, kuma ta umarci hukumomin kasar da su mutunta mutuncin bil'adama kamar yanda kungiyan kasa da kasa na duniya suka tanadar. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Wannan haka yake kuma a gaida Awwal daga Kamaru, kuma sai Najeriya, inda aka lura cewa wasu sabbin sharuɗan zuwa aikin haji waɗanda suka hada da wajibcin tantancewar magabata da kuma maida haƙƙin raba kuɗin guziri ga headquarter hukumar jin daɗin alhazan Najeriya da ke Abuja sun fara samun karɓuwa. Ga dai wakilinmu na muna Mustapha Nasir Batsari da rahoton.
Ga alama dai sabbin tsare-tsaren da hukumar alhazan Najeriya ta bullo da shi na sai mai niyyar zuwa aikin hajjin ya samu mai unguwa, ko wani babban jami'in gwamnati ya tsaya mashi na samun karbuwa daga masana al'amuran aikin hajjin a Najeriya. Ko baya ga wannan dai hukumar alhazan Najeriya ta yi sabon tsarin ba da kuɗin guziri ga masu tafiya aikin hajjin mai zuwa. Sabon tsarin dai shine hukumar alhazan ta ƙasa da ke Abuja ita ke da alhakin ba da izinin baiwa alhazan kuɗaɗen guzurinsu ta hanyar bankuna a maimakon a baya da jihohi ke bayarwa. Matakin samun mai tsayawa maniyyaci kafin ya tafi aikin hajjin zai taimaka wajen rage yawan masu ɓatawa Najeriya suna, in ji kakakin hukumar alhazan Najeriya Alhaji Ubamana a zantawar mu ta wayar salula.
Dole ya tabbatar cewa mutumin nan nagari ne, ba mutum ba da zai dauki wayansu halittun abubuwa da suka same sarki na har za a kama shi a ɓatawa ƙasa suna, ɓatawa jiha da ita hukumar alhazan suna. Shi ya sa wannan shawara da ita hukuma ta bayar shi ne a tabbatar duk wanda za shi da jihaji. Ba zai ɓata wa ƙasa suna ba, a san ƙasa su iya kaji dalilin da ya sa aka ce dole a sa
Hukumomin jin dadin alhazai dake jihohin Najeriya dai sun ce sun dauki matakin ganin an ci nasarar gudanar da sabon tsarin kamar yadda shugaban hukumar alhazan jihar Niger Alhaji Idris Adamu Chabi ya bayyana.
Abin da zamu tabbatar shine mun riga mun bada shi a rubuce form din mu da za a cika akwai inda za a sa hannu insha Allah in muka ga sa hannun mai hakimi ko muka ga kusa hannun ma'aikaci mataki na 14 kaga mun tabbatar da cewa ai lalle hakika da suna
masanin harkokin aikin haji kuma sakataren Izala a jihar Niger Alhaji Aminu Kagara ya ce sun yi maraba da sabbin tsare-tsaren
saboda haka wannan aikin ganin cewar matsaloli da akan dan samu tsakanin alhazai da hukumomin su inda ake tun daga karbar hukuma zuwa ta idan federal government ce tana da bukatar ita za ta control din wannan to akwai masu manufofi muna fatan abubuwa za su inganta ne amma gance matsalolin da ake fuskanta can baya wanda yake bata sunan kafa
ko baya ga labarin kama alhazan jihar Kwara da tarin kwaya a shekarar bara a can kasar ta Saudiya bayanai sun nuna cewa kimanin alhazan Najeriya 396 ne suka makale a Saudiyar bayan kammala aikin hajjin Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to a gaida na batsari yanzu kuma bari mu koma ko in koma gefe guda sahabu Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba
demokradiya a yau Cikin shirin zamu duba siyasar zanga-zanga tsadar rayuwa da ƴan Najeriya suka yi a makon jiya. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Babu shakka ƴan Najeriya bisa rahotanni da muke samu suna ji a jika irin halin matsin rayuwa da ƙasar ta shiga. Masana tattalin arziki suna ci gaba da muhawara kan ko matakan da gwamnatin Buhari take dauka za su kai ga samun nasara ko kuma akasin haka. Ana haka sai aka goce da zanga-zanga da aka faro daga Ikko da kuma Kofatakol ne wanda wani mawaki ya zame fuskar ta ko kuma jigo. Kamin daga bisani ɗaya daga cikin uwayen kungiyoyin kwadago ta ƙasa a Najeriya da ake kira Najeriya Labour Congress ko NLC a takaice. Ita ma a makon jiya ta kaddamar da tata zanga-zangar ta nuna adawa da kuncin rayuwa da al'umma suka fada.
Yadda 'yan kwadago a Najeriya kenan suka gabatar da zanga-zangar bijirewa tsadar rayuwa da neman ayi gaskiya da adalci a yakin da ake yi da cin hanci da rashawa.
Kamar irin shi wannan gwamnati akwai promises da yawa da ta mana na change kuma changing da muke bukata ba shi changing din muke gani ba shi. Ababai suna kara kudi ga baki daya. Ai bitin an ka kara kudin ta.
Jim kadan bayan sun gane da mukaddishin shugaban kasa na tambayi shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC Comrade Ayubu Wabba ko me suka gaya masa?
Muna so wannan fada da ake na cin hanci da rashawa wai ci gaba mun lura cewa Najeriya ya zama kamar aljihu ne wanda ya huce ana zubawa wayan status ana daukewa da kuma issue na good governance shine kar kuma a ce sai nan a babban birni ne kawai a jihohi ya kamata a sa ido sosai domin ka duba matsalolin da ma'aikata suke ciki ma'aikata a jihohi abin ya zama abinda ba a zo a gani ba saboda haka muna cewa lalle duk da taimakon da yake bayarwa to dole fa sai ya sa ido ya zai amfani da kudin Najeriya idan ba haka ba ban zai ci gaba
amma dai kungiyar kwadagon ta ULC ta bayyana wannan gangami na NLC a matsayin cin amanar kasa Comrade Nasir Kabir shine sakataren tsare-tsare na ULC na kasa baki daya
mu a matsayin mu na kungiyar kwadago ta ULC wanda muka hada da Sunu Peng da Pengasin da shauransu mun nuna ƴan Najeriya cewa kada wani member mu ko daya ya shiga wannan wato cin amana na kasa magana na karin albashin ma'aikata wanda wato mu mun gabatar da wannan wannan magana kuma gwamnati ta kafa committee magana kuma na wahalhalu na yadda mutane suke cikin tsadan kayan more rayuwa na kasa gwamnatin nan kwa shekaran jiya sun dade kafa wato wani committee ga yadda za su saukar da wannan farashi ai tunda sun kira mu sun gaya mana ga abin da suke yi sai mu tsaya mu gani
ku ba ku gamsu cewa ƴan Najeriya suna shan wahala ba
wallahi ina mai tabbatar maka mu ko muka gamsu tunda mu muke gaya gwamnati cewa ga halin da mutane suke ciki na san yadda ake amfani da kungiyar kwadago wato ta siyasa a siyasa a dauki kudi ana yaudaran al'umma a fito ai ta wannan
babu mamaki idan aka samu akwai kurakurai da gwamnatin tarayya ta dauka ko kuma ta yi wanda ya kara asasa hali da ake ciki to amma ana iya azamata nauyin hali da Najeriya take ciki baki ɗaya kamar yadda wasu suke yi wani masanin tattalin arziki Jerry Oka yace a kamar yadda ya nuna a cikin wata makala da ya wallafa da namu Nasiru Adamu Ilkaya ya duba
masanin tattalin arziki Jerry Oka ya duba manufofin shirin gudanar da zanga-zanga da mawakin nan Tupac ya so gudanarwa kafin janye aikata hakan duk da wasu kungiyoyi daga bisani sun gudanar da zanga-zangar Oka ya ce masu zanga-zangar na da damar yin hakan kai kuma dan kasa kana da damar yin tunani kan abin da ya dace da zarar ka duba manufofin zanga-zangar zaka ga fuskar Tupac ce alamar zanga-zangar amma zuciyar na can wajen wasu dake kashe makodan kudi don cimma wasu muradunsu asalin masu daukar nauyin zanga-zangar sun cika kafafen labarun yanar gizo tun kafin hawan gwamnatin Buhari mulki da yin bayanai na kushe gwamnatin ta hanyar yada jita-jita maras tushe kan shugaba Buhari sun yi ma fatar ya mutu tun gabanin zabe lokacin da suka wallafa ta'aziyar mutuwarsa tun gabanin zaben na 2015 amma rai bai yi halinsa ba sai ma hana su kajisa sace yan sauran sulallan dake aljihun gwamnati kai har ma da sun kwana da sanin zai sanya su su amayo kudin da suka sace daga baitul malin gwamnatin a zamanin baya cikin makalar Jerry Oka kenan inda nan ga abun da ɗaya daga masu zanga-zangar Morris Cabrook ke cewa kan mara wa shugaban baya
muna cikin inda suka fito suka yi ta protesting akan hanya lokacin da gwamnatin Goodluck ta ce za a daga zabe muna nan gaban INEC har zuwa karfe 3 na safe saboda haka muna da kowanne rights in suna yin abin da bamu ji dadi ba za mu fito mu fada musu ko shi shugaban kasa some of the governors dake kujera yau da voice ministoci su roti mi amechi governor Nasir El-Rufai ai duk suna cikin waɗanda suka fito lokacin gwamnatin Goodluck su ma su yi protesting akan hanya ai su ce basu ji dadin abubuwan da ke fuskanta lokacin gwamnatin Goodluck ba mu ma yanzu muna da wannan yancin
hukuma kan inda Oka ke cewa waɗannan mutanen na son a ga cewa duk wahalar da talakawa ke sha daga manufofin mulkin Buhari ne alhali suna yin hakan ne dan bar da sawun irin laifufukan da suka tafkawa Najeriya kamar yadda mutane da yawa ke nuna takeicin yadda wasu ke karrama waɗanda suka lalata arzikin ƙasa waɗanda ba su dogon tunani kuwa kan biye waɗannan miyagun shugabannin da hakan kan ba su damar cimma mummunan muradin su bari ne bayani karara nan cewa ni ba dan kowace jam'iyya bace ta siyasa sannan ban san shugaba Buhari ba sai dai kawai da wayona lokacin da shugaban yayin mulkin sa farko ban taba zama cikin magoya bayan sa ba amma nafi zaben na zauna karkashin kurakuran gyara tattalin arziki na shugaba Buhari da yin zauna karkashin wasu dake neman mulki don kawai su tafkasa ta na gummace ne ahuwa ga kurakuran Buhari dake da manufa mai kyau da yin zauna karkashin waɗanda ke sonawa karagar mulki don su rushe gaskiya da amana zan buga misali da rahoton sashin jari na FBN dake cewa ma'ajiyar kudin ketare ta Najeriya ta karu da dala biliyan 5 ga dala biliyan 40 daga shekara ta 2012 zuwa shekara ta 2014 tsawon lokaci na shekaru uku da gangar fetur bata taba gaza dala 100 ko komi kidarin dala 120 ba da ko hukumi a lokacin wannan garabasar sun yi dabarar da Algeria ta yi da ko ba yadda faduwar darajar fetur za ta yi wa tattalin arzikin Najeriya illa kudin da aka adana daga kudin shiga ya tashi daga dala miliyan 800 a watan Nuwamba na shekara ta 2016 zuwa dala biliyan 1 a wannan shekarar zuwa Janairun bana kudin sun karu zuwa dala biliyan 1 da miliyan 500 a bare gangar fetur ta fadi warwas zuwa dala 28 kacal inda sai kwanan nan ta dago zuwa dala 48 har ya kai ga dala 55 duk da faduwar darajar fetur shugaba Buhari ya yi nasarar daga darajar adadin kudin ketare daga dala biliyan 3 da miliyan 300 a kasa da wata 3 da gwamnatin da ta shude ta daga darajar da dala biliyan 5 a shekaru 5 ba tare da tara ko adana komai ba ko yin wani hobbasa ba Boko Haram ta yi ta karfi a karkashin mulkin su gagara baza da ta kamace a adana amma ina sai sace kudin zuwa aljifan su anan yar zanga zanga Fatima Abba Kaka ta ce rashin gani a kasa ya dame su bisa ma'ana duk gaskiyar da za a yi a ga hayaki a mu
yara ba makaranta kudin abinci komai yaki ci yaki cinyewa komai a kasar nan ta dagargaje ba abin da muka nema fa canji fa suka ce mana to canjin dama su a canza daga inda muke mu shiga wahala ne canji ake nema canji kuma mai basira mai ma'ana muna nan muna cikin gwamnati ko mutane sun yi magana mutane kalilan ne a cikin gwamnatin nan da suke fadi aji ka tuna matan shugaban kasa fa ta fito ta ce wayansu su ma ba su ma jefa kuriya ba
masanin tattalin arziki Jerry Oka da alamu yana nuna wa su Fatima Abba kaka illar da yake ganin an yi ba za a iya gyara hakan ba a dare daya inda ya ci gaba da cewa jami'an tsohuwar gwamnati sun kwashe kuɗi suka tura wa 'yan matansu danginsu da kuma 'yan bangarsu wasu mawaka inji Oka a habacin da yi wa Tubes ba za su sake gani irin makodan kuɗi da marasa imani na gwamnatin baya suka zuba musu ba ko kuwa bandan bandan da yayin azzalumai suka yi da dukiyar Najeriya ba a zamanin bayan a nan ga habaici da 'yan zanga-zanga suka yi ga gwamnatin canji a kori mai yanke ciyawa Shin waye fi gaskiya ne tsakanin gwamnatin canji da waɗannan 'yan zanga-zanga?
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abin dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu 'yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara. Da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Hassan Maina Kaina da Nasiru Adamu Likaya da kuma Mr. Okamai Makala da kuma Chibahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.
To a gaishe ka ga wannan.
Wai ya fata wuri.
Dakuwa rike. Kama da diga ne in mun sa muke kwalkwalota. Ko muna sa hannu halau muna kartatta. Muna kashi 100-100. Kama abu ne muna yin ta shika. Muna samun masu sai. Muna kawa kama ƙarfe 12 in mun je mu nemi abinci.
Tsakuwa ce muke yi. Muna samun masaya. Abu ne muna yin ta da 100 ta jika haka zuwa an Allah ba ya ba mu sa'ar ciniki.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don a ji ƙarin haske kan waɗannan matan da suka yanke shawarar ci da gumunsu. Yanzu kuma ga Sahabu Imam ya dawo da labaran duniya an mun fa a taƙaice.
Fadar White House shugaban Amurka ta ce tun makonni uku da suka wuce aka shawarci shugaba Trump cewa mai bashi shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn bai gaya mataimakin shugaban na Amurka gaskiya ba kan maganar da yi da jakadar Rasha a nan Amurka. Kakakin fadar White House Sean Spicer ya ce tun lokacin Mr. Trump da hadimansa na ƙudda ƙusu ke ta nazari da auna batun kowace rana na 'yan makonni kamin dai ranar Litinin Flynn ɗin ya yi murabus. Gabannin shugaba Trump ya yi rantsuwar kama aiki ranar 20 ga watan jiya. Mataimakinsa Mike Pence ya fito cikin wani shirin tashar talabijin na CBS a nan Amurka inda ya kare maganar da aka yi tsakanin shi mai baiwa shugaban Amurka tsoho mai baiwa shugaban Amurka shawara da kuma wato jakadar Rasha a nan Amurka cewa babu zancen takunkumi da Amurka ta kakabawa Rashar. An kashe uwan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai suna Kim Jong-nam ranar Litinin a wata tashar jirgin sama a Malaysia kamar yadda wani jami'in 'yan sanda na ƙasar ya bayani. Jami'in 'yan sanda a ƙasar Fazil Ahmad ya ce Kim Jong-nam ya kamu da rashin lafiya a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa da ke Kuala Lumpur bayan da ya ce ya ji kamar wani ya kamo ko ya rufe masa fuska ta bayansa. Wacce ana zargin wata mace ce da yin hakan wacce take ɗauke da wani mayani da aka jika da guba. Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Talata cewa taron da ministocin tsaro da suke cikin kungiyar za su yi zai mai da hankali ne kan buƙatar ƙasashe da suke cikin kungiyar su ƙara kuɗaɗe da suke kashewa kan harkokin tsaro. Ya gaya manema labarai a birnin Brussels cewa gabannin taron kungiyar cewa wato ƙasashen sun ƙara kuɗaɗe da suke kashewa kan tsaro da dala biliyan 10 a bara, amma ƙasashe biyar na kadai ke cikin ƙasashe 28 na kungiyar da suka ware kashi 2 cikin 100 na tattalin arzikinsu domin tsaro.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu wanda ya taya ni da kuma wanda ya hada mana sautin Salaman Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Charles Hall, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.